الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته يوم يكون وطن نار بيا تقص وطن tarba tara ga watan biyar shekara ta 1430 hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga birnin Makka zuwa birnin Madina wanda kuma shine ya dace da gomani huduma hudu ga watan biyar shekara ta 2010 alisabin turawa kuma yau shine darasinmu na 22 a cikin wannan sura mai albarka suratul baqara idan ba ku manta ba satin da ya wuce mun tsaya ne akan aya ta 158 fadin sa Allah madaukakin sarki inna safa wal marwata min sha'airillah faman hajja al baita aw i'tamara fala junaha عليه ان يطوف بهما ومن تطوع خيرا فان الله شاكر عليم برم كفا قاعده كان فارا كده idan magarba kai ana ruwa in magarba kai ana ruwa to ba karatu insha Allah idan kuma dan an yi ruwa ne da al'asar amma ya dauke amma akwai sanin zamin shima abin da san kace bara mu karatun ba amma garba kai ana ruwa ko ne suke zuwa daga nesa an gane ku da haka dan an yi ruwa gari yayi sanyi wannan ba zai cewa ba karatun ba shi sa yau dan da mu za mu dan taba kadan saboda wanda bai zo ba ya ji cewa an taba yau ko ba kuma yau za mu taba kadan sannan sai mu amsa tambayoyi insha Allah ta'ala ne tace kaidar da za mu taba kai zai iya yiwuwa an fara ruwa tun da la'asar har zuwa magarba wannan ba karatu zai iya yiwuwa kuma tabbata za a yi magarban kuma ga hajji babu karatu amma dan an yi ruwa da azhar an yi ruwa da la'asar ya dauke za mu yi karatu mu insha Allah sahabbai ba in wahala da wasa wajen neman izini su ba sa mu cikin wannan fanka da wuta da waye cikin wahala duhu tabo wani ma akan ruwa ma sai ya tafiya mai tsawo ma ya nemo karatu insha Allah Allah madaukakin sarki yace inna safa wal marwa ta min sha'airi lamuni bayani akan tafsirin ta da safa da marwa suna cikin alamomi wa Allah mai ta tabaraka wa ta'ala yau kuma zamu tashi innal ladina yaktumuna ma anzalna min al-zabilati na'am
a'udhu billahi minash shaytanir rajim
na'am
بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون
إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات الله يقول للي وأن نندسك ke boye abinda muka saukar na hujjoji bayyanannu wal huda da kuma shari'a min badi ma bayyanahu lin nasi bil kitab bayan mun bayyana wadannan hujjoji bayyanannu da kuma dalilai da shari'a a cikin littafi sai su kuma suke boyewa ulaika yad'anuhumullah to wadannan Allah ya tsine musu albarka kuma yana tsine musu albarka wayalla anhumul la'inun kuma masu tsinuwa duk suna tsine musu albarka gabaki daya ayat tana magana ne akan waɗanda suke boye ilimi. Imam al-Qurtubi a cikin tafsirin sa yake cewa malamai sun sabani shin wa ake nufi, wasu suka ce ana nufin wato malaman Yahudawa da kuma wato ruhban nasara da masu bauta na cikin nasara waɗanda suke koyi ilimi, waɗannan akan su Allah ya saukar da wannan aya. Yace wasu malaman kuma suka ce ayar gamammiya ce ga dukkan mankata malakka, ga duk wanda ya koyi gaskiya, musulmi ne shi ba musulmi bane, kafiri ne ba kafiri bane, mushriki ne, duk wanda ya koyi gaskiya sunan sa kenan ne. Kuma wannan magana ita ce mafi inganci, malaman musulmi da suka danne gaskiya suka kisa wa mutane bayani na gaskiya, to ga irin wa'idin da Allah ya saukar. Dangane da Yahudawa ka iya cewa to me dalilin da yasa za a ce an tsine musu su kuma? Eh, su gaskiyar da suka koye shi ne sun koye sifar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ga mabiyansu, dan kada mabiyansu su ga sifar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin at-taura ballantana ma su gaskata shi Muhammad. Duk inda sifar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ta zo sai su koye, sai su danne, sai su share. To kaga sun koye gaskiya ko ba haka bane ba? Duk inda Allah ya bayani akan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai suka danne, sai suka koye. To wannan shine laifin su. Kuma sun koyi ayatul rajm, ayat da take magana akan jefe wato mazinaci ma'aurici da yayin zina, suka koyi ta. Da dai sauran wasu hukunce hukunce na shari'a da Allah ya bayyana a cikin at-taura amma suka share. Allah ce ulaika yal'anuhumullah, Allah ya tsine musu albarka. Kalmar al-la'an wato a larabci abinda ake nufi da ita shine at-tardu wal-ibadu ko wal-ibtiadu ar-rahmatillah, kora da nisantarwa da karamar Ubangiji shine la'anta. In kaji an ce Allah ya tsine wa wani, wato ana nufin Allah ya kore shi, ya kuma nisantar da shi daga rahama ta sa, shine la'ana. Duk wanda aka ce Allah ya tsine masa, to babu shi ba rahamar Ubangiji, an kore shi daga rahamar Allah, shine ma'anar la'ana. To Allah da kansa ya tsine wa mai koye gaskiya, ya tsine masa albarka. Wa yal'anuhumul la'inun, sannan kuma masu la'anta duk halitta yas'aluna Allah tabaraka wa ta'ala an yal'anahum, duk wanda yake da bakin da zai iya cewa Allah tsine, to yana roƙon Allah, Allah ya tsine wa duk mai koye gaskiya, cewa suke Allahumma la'anhum, Allah ka la'ance su. Malamai sun sabani suwaye waɗannan al-la'inuna din, zai ce wa yal'anuhumul la'inun. Abdullahi bin Abbas ke cewa jami'ul khala'iq sune al-la'inuna illa al-jinna wal ins, duk halitta sune al-la'inuna amma banda halittu na aljannu da mutane, duk abinda ba aljan ba, duk abinda ba mutum ba, to shine yana cikin waɗanda suke tsine mai koyi gaskiya. Imam Qatada shi kuma yace a'a, al-mala'ika humul la'inun wa yal'anuhumul la'inun, mala'iku ma suna tsine musu, ma'ana al-la'inuna huna bi ma'ana al-mala'ika. Imam Ata shi kuma yace da aljanna mutum sune al-la'inun. Wasu malamai irin su al-Hasan al-Basri, Allah ya kara masa rahama, yake cewa jami'u ibadillah, duk bayin Allah gaba daya sune al-la'inun. Abdullahi bin Mas'ud yake cewa mata la'ana اثنان من المسلمين الا رجعت تلك اللعنه على اليهود والنصارى الذين كتموا امر محمد صلى الله عليه وسلم وصفته. متكر متاني guda biyu suka tsine wa junan su da albarka, wannan ya tsine wannan, wannan ya tsine wannan albarka, suka tsine wa juna, face wannan la'anta din tana dada komawa kan yahudu da nasara waɗanda suka ɓoye al'amarin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama, suka ɓoye sifar annabi Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam. malam magana tana da nauyi kuma tana da ban tsoro. Wasu malaman cewa suka yi ina su Imam Mujahid. Imam Mujahid fa shine a'lamun nas bit tafsir fi tabi'i, shi yafi kowa sanin tafsirin alqur'ani mai girma a cikin tabi'i. Mujahid shi yafi kowa sanin tafsiri inda a cikin tabi'i ne. To abin da yake cewa yace al-la'inuna al-baha'im tal'anu usatu bani adama, dabbobi suna tsinewa bani adama masu saban Allah ba. Dabba, akuya, tinkiya, saniya, mage, kaza, zakara, zabo, duk waɗanda ka sani suna tsine albarka da guwani mai saban Allah. Yayin da aka samu annoba ta fari kuma ruwan sama ya kame, ka san me yasa ya faɗi wannan? Saban Allah shi yake sa Allah ya rike ruwa ya hana ruwan zuwa, ko dai lokacin zuwan sa yayi ya hana shi zuwa. Damanar tana ta shiga, kuma in an zo ba za a muku overtime a ƙara muku daga baya ba. Ko kuma lokacin zuwan nasa ya zo din sai a yi ta saukan muku da ruwan, kuma Allah ya ɗebe albarkan ruwan. Wannan na dama yana cikin alamomin tashin alkiyama, kasratul amtar wa qillatun nabat, yawaita ruwan sama, ruwan sama ya ta zuba amma kuma dan amfanin gonan da za a samu bai kai ya kawo ba. Wannan yana cikin alamomin tashin alkiyama. To duk wanda yake saban Allah, to dabbobi suna tsine masa albarka, saboda ta dalilin sani Allah yake kame ruwa su sha wahala, ba samu ciyawa wadatacciya, ba samu ruwan sha ba. Iya saban Allah kuma boye mutane gaskiya, danna gaskiya, kin fadin gaskiya, ya saban Allah kenan. To kaga wannan yana nuna mana hadarin mutum ya san ilimi ya koyi, kuma wannan shine musibar da malamai na wannan al'umma din suke ciki. Abdullahi Imam Abu Huraira Allah ya kara masa yarda, Abdurrahman ibn Safar yake cewa wallahi laula ayatani fi kitabillah ma haddathtukum shay'an abada, yace wallahi da ba dan wasu ayoyi guda biyu a cikin littafin Allah ba, da har abada ni baran ma wayi muku hadisi, baran karantar da ku ba. Amma tsoron waɗannan ayoyin guda biyu shi yake firgitar da ni, yake sa nake bada hadisi, ina so ko bana so. Shi yasa ni nake karantarwa, nake bayyana gaskiya, ina so ko bana so. Ɗaya daga cikin ayoyin ita ce wannan, innal ladina yaktumuna ma anzalna minal bayyinat, ta biyun kuma illal ladina tabu wa aslahu wa bayyanu wa bayyanu, wanda zamu karanta nan gaba. Yace da ba da waɗannan ayoyin ba ni ba zan ba ku hadisi ba, amma saboda jin tsoron waɗannan ayoyi shi yasa nake ba ku hadisi. Imam Ibn Kathir yake cewa hadha wa'idun shadidun liman katama ma jaa bihi ar-rusul min ad-dalalat, wannan narkon azaba ne mai tsanani ga wanda ya koye gaskiya da hujjoji bayyanannu wanda manzanni suka zo da shi. Wannan aya din lalle narkon azaba ne ga duk wanda yake koye gaskiya. Ka san me koye gaskiya? Ka zo fassara kai kwana, ba za ka fassara daidai ba, saboda kada ka fassara ya ci karo da ra'ayin wani, kada ka fassara a ce ai kai ma dan ta'adda ne, ko kai ma dan zafi ne, ko kai ma dan kaza ne, ko kai dan kaza ne. Kada ka fassara zakkar da suka saba suna baka su daina kawo maka, kada ka fassara dan matsayin da suka jaka suka baka su kwace, kada ka fassara jama'ar da suke tattare da kai su watsi su tafi. Shi yasa duk lokacin da malami ya zo kawai abin da ya gani ya faɗa, matuƙar ya samu goyon baya na Qur'ani da hadisi akan abin da yake faɗa. Ba ka tunanin cewa wai wani ran zai ɓaci, wani zai shiga damuwa, ai na taɓa wani, ko wani zai ce na soke shi. Malami mai wa'azi ba a so idan yana wa'azi yana tunanin wannan a gabansa. Kai kokari ka bayyana gaskiyar, ko da ku ta shafe ka da yawa yawa, mutum zai zo yana yin karatu, wallahi shi ma karatun ya shafe shi, sai dai koma gida sai istighfari ya ci tuba. Wannan din sai ya zamanto wani abu ne da zai ƙara masa himma da kokari ya tuba akan laifin da yake. amma koyi gaskiya yana da matsala. Yanzu da yawa daga cikin wasu waɗanda suke tare da malamai ba sa gaya musu gaskiya malaman. Sai suke dannewa ba sa gaya musu gaskiya. Saboda suna tunanin abin da za su samu su ci. To idan malami kuma ya zamanto baya faɗin gaskiya yana ɓoyewa saboda wata manufa ta duniya, to ya yi hasara ba ƙarama ba. Ita dai duniyan nan babu wanda ya sai baka in ba Allah ba. Kuma wallahi duk abin da mutum zai ma bi sai maka maganin talauci ba. Malam tunda akai duniyan nan bayarwa ake amma mutane ba su wadatu ba. Masu kuɗi suna ta neman kuɗin amma ba su wadatu ba. Kullum sai mutum ya fita ya je ya nemo, ba wadatu a duniya. Ba wanda za a ganshi a gida wai ya zauna ce shi duniyan nan ta ishe shi ya wadata da ita ya daina neman kuɗi. Multi millionaire ne ko billionaire ne ko a menene ya tara duka baka ji cewa ya wadata da ita. Haka ka wadatu da abin da Allah ya zo da shi, ka yi riko da abin da Allah ya karantar, ka bi Allah ka bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Allah zai kawo maka arziki min haythu la tash'ur, ta inda baka sani ba. Ka tsaya wa Allah din, ka tsaya wa addinin Allah din, ka ba wa addinin Allah kariya, insha Allah Allah zai taimake ka. Kuma duk lokacin da ka zo kana yin mutane rufa-rufa, ka yi gaya musu gaskiya, kana nan kana zaune Allah zai tashi wani a gabanka ya zo kuma shi kuma yana faɗe ta. Ka rasa inda za ka yi, a lokacin za ka dawo ka ce za ka bada gaskiya za su yi, ai kuma a lokacin ya ƙure maka. Da kuma ka ga baka gaya mana ba yi, yanzu mun fahimta ana gaya mana. To shi yasa yana da kyau mutum kawai in ya samu dama ya yi amfani da ita. A faɗa wa mutane gaskiya bil hikmati wal mau'izatil hasana, da hikima da kyakkyawan wa'azi, wannan shi ne adalci. Amma ɓoye ilimi, manzo Allah yake cewa man katama ilman, duk wanda ya ɓoye wani ilimi, aljamahu bilijamin min nar minan nas, duk wanda ya ɓoye ilimi ya yi karatu ya ɓoye ya san wani abu ya ɓoye, to wallahi wannan ilimin shi ne linzamin da zai ja shi zuwa wutar jahannama. Cikin sauƙi zai ɗaure kai jaka, ba zai tsaya ko ina ba sai jahannama khalidin ya fiha. Kuma Allah ya tsare mu da musiba, Allah kiyaye. To kaga wannan bakin, to shi yasa wannan harka ta karatun wani lokacin akwai abun tsoro a ciki. To a gidanka ma za ka iya sanin gaskiya ka ɓoye ko ba ka bane? A ofishinka ma za ka iya sanin gaskiya ka ɓoye, a ina ɗinka ma za ka iya sanin gaskiya ka ɓoye. Ka yi ƙoƙari ka yi iya abin da za ka yi, sauran kuma ka bar wa Allah. Malami na gari mai tsoron Allah shine wanda yake sa gaskiya a gabansa kuma yana ƙoƙarin faɗinta. Allah ya azurta mu da faɗin gaskiya. Sai ya ce mai kuma
illal ladina tabu wa aslahu wa bayyanu فأولئك أتوب عليهم
نعم
وأنا التواب الرحيم
أن يلا أنت سي الله استثنائي يتي إلا الذين تابوا سيدي بند ودن دسك توبا دقوان ننكافر شي نقوي قسكيا وأصلحوا سك مسلم تسك جارة أيكنسو سك ميك أويا قال الله kuma suka gyara ayyukansu tsakaninsu da junansu da kuma tsakaninsu da ubangijinsu. Wa bayyanu, kuma suka bayyana abin da da suka ɓoye. Kaga ashe ɓoye gaskiya kafirci ne. Allah ya yi la'anta akan ɓoye gaskiya. Amma banda wanda ya tuba, ya tuba ya gyara aikinsa kuma ya bayyana fa. Bayan ka tuba sai ka dawo ka bayyana abin da da ka ɓoye. Ai wa bayyanu ma katamu fa ulaika atubu alaihim, lalle waɗannan wato ina karban tubansu in yafe musu. Ai atajawazu anhum wa aqbalu tawbatahum, ina yafe musu kuma ina karban tubansu, shine atubu alaihim. Wa ana at-tawwabur rahim, Allah ce ni ne at-tawwabu, ai ar-raja'u bi qulubi ibadil munsarifa anni ilayya, ni ne mai juyo da zukatan bayina da suka kauce daga gare ni, nakan iya juyo da su zuwa gare ni kuma. Tabaraka wa ta'ala. Ar-Rahim, ni ne mai jin kai ga bayina yayin da suka juyo gare ni, suka yi da'a, suka karbi sakona. To kaga anan gurin yana nuna mana cewa wanda ya tuba ya gyara aikinsa sannan ya bayyana abin da ya ɓoye, to Allah ya karbi tubansa. Imam Ibn Kathir a cikin tafsirinsa yake cewa wa fi hada dalalatun ala anna da'iyata ila al-kufri aw al-bid'a idha taba taba Allahu alayhi, wannan aya din dalili ce karara da take nuna cewa duk wanda yake kiran mutane zuwa ga kafirci ko yake kiran mutane zuwa ga bid'a yayin da ya tuba yace astaghfirullah Allah na tuba kuma ya dawo gyara aikin sa ya dawo musulmi da yana kafirci ya dawo dan sunna da yana dan bid'a gurin da ya dace bid'a yazo yana gogewa yana dora sunna taballahu alaihi to Allah malaikin sarki zai karbi tuban shi amma idan mutum bai yi wannan ba to Allah ba zai karbi tuban sa ba kaga ashe anan gurin Imam Ibn Kathir yana nuna mana cewa masu kira zuwa ga bid'a ma suna danne gaskiya saboda duk mutumin da ya kira ka zuwa ga bid'a fa sunna ya danne ya kira ka zuwa ga bid'a da ba dan ya danne sunna ba da bai kira ka zuwa ga bid'a ba wanda kuma yazo ya kira ka ga sunna to bid'a ya murkushe shi ya take bid'a ne sai ya ce ga sunna to ashe lalle kira zuwa ga bid'a hadari ne ba karamin hadari ba wajibi ne mu tuba zuwa ga Allah wadanda suke kadawa bid'a su kararrawa suke tallata ta a gari birni da sako da lungu da ko ina to sai su tuba zuwa ga Allah su nemi rahmar ubangiji dan ko bid'a ba addinin manzon Allah bane sallallahu alaihi wasallam bid'a kishiyar annabi ne sallallahu ta'ala alaihi wasallam to Allah ya tsare mu to sai yace mai kuma
innal ladina kafaru wa matu wa hum kuffarun ulaika alaihim la'natullah
na'am
ulaika alaihim la'natullah wal malaikati wan nasi ajma'in
innal ladina kafaru wa matu wa hum kuffar lalle waɗanda suka kafirta kuma suka mutu suna kafiran ulaika alaihim la'natullah waɗannan kam lalle akwai la'anar Allah akan su wal mala'ika da ma mala'ikun Allah su ma suna tsine musu albarka kai ba su kade ba ma wan nasi ajma'in da dukkan mutane gabaki daya abul aliya yake cewa hada yakunu yawmal qiyama wannan abin zai faru ne ranar tashi alkiyama za a tsayar da kafiri a tsayar da shi kowa ya ganshi Allah zai tsine masa albarka a wannan lokacin sannan kuma mala'iku su ma su zo su biyo bayan la'antar Allah su la'ance shi sannan mutane su biyo bayan la'antar mala'iku su ma su tsine masa albarka wannan shine abin da zai faru duk wanda yake kafiri ne to Allah zai tashe shi a tashin alkiyama ya ce ya tsine masa albarka mala'ikun Allah duk gabaki ɗaya su zo su tsine masa albarka sannan mutane ma gabaki ɗaya ajma'in duk su ma za su zo su tsine masa albarka to amma anan gurin kullun kullur aka ce wannasi ajma'in ko duk mutane gabaki ɗaya to ai shi ma wanda za a tsine masa ai shi ma yana cikin mutane haka ne ko ba haka ba ne to zai tsine wa kansa kenan yaya za a yi a ce an ce wannan su ajma'in kuma shi ma yana cikin mutane din wasu malaman suka ce zai tsine wa kansa ne ran tashi alkiyama shi da kansa zai zo ya ce Allah ya tsine masa albarka Allah karfa mana shi Allah yana faɗa ai wa yal'anu ba'dukum ba'dan cikin an kabu ko sashin ku zai la'anci sashi za ku tsine wa junan ku da juna ran tashi kiyama akwai kallo fa in kallon yana iya yiwa wasu kuma suka ce a za su tsine wa azzalimai ne da kafirai ko zai ce Allah ya tsine wa azzalimai Allah ya tsine wa kafirai to ashe shi ma yana cikin kafiran ko shi ma yana cikin azzaliman ina fata kuna fahimta to wannan shine wajihin taujihin dai da za a yi a dangane da aya khalidina fiha ku na'am
khalidina fiha
na'am
la yukhaffafu anhumul adhabu wa la hum yunzarun
Allah ce khalidina fiha ay muqimina fil la'ana suna masu dawwama a cikin wannan la'anta din وسكة خالدين فيها الضمير هنا يرجع إلى النار لمير ينا كوما واني كم وتا أي خالدين فيها أي في نار جهنم سنة ما سقدر ما دوما أتكم وتا جهنم الله تعالي لا يخفف عنهم الأذاب باء صوت كاموس أذابا تخفيف شين صوت كاوا ولا هم ينظرون سنة كوما باء جنكر كاموس أي لا يمهلون ولا يؤجلون ba'a jinkirta musu kuma ba'a saurara musu Abu Ali yake cewa la yunzaruna fayatadirun ba'a saurara musu har su zo su bada hanzarin su ko sauraron su ma ba za a yi ba dan sai ma su ce ya Allah ina da uzuri a ba'a yi musu wannan wala yu'zanu lahum fayatadirun ba za a yi musu izini su bada hanzari ba wannan shine sakamakon dukkan wanda yake kafiri a nan gurin malaman fikihu karkashin tafsirin wannan ayar suna tattaunawa akan cewa kenan wannan ya halatta a tsine wani kafiri ayyananne kafiri ayyananne kace wani wani kafiri ne ka tsine masa albarka ya halatta wasu suka ce eh ya halatta saboda daman ai Allah ya ce لعنه الله عليهم لعنه الله والملائكه والناس اجمعين دول فينا فينا كافر اذا كان كافرين مسا با لفي بني وسكم ستشي اينا متون ده سنن سو اكرا اچي واني واني الله كتيني مسا البركه كلانشي شي wannan bai halatta ba saboda abinda ake gudun nan gaba zai iya yuwa ya tuba kun gane ta kare masa la'anta da tsine masa albarka kuma yazo ya tuba kaga wannan abin yana nan a tarihi a yanzu da haka sai dai ayi bayani akan cewa kafirai ba a ce Zaid ko Amr ko wani ba babu kiran suna sai dai mutumin da cutarsa da zaluncin sa ya fito karara ga addinin Allah wanda ya fito karara da cutar da mutane ce wannan ya halatta Allah an ci shi a wannan lokaci sannan daga baya kuma aka ne manzon Allah yayi wannan ya la'anci wasu mutane cikin alƙunuci kuma daga baya Allah madaukin sarki ya hane shi ce laysa laka min al-amri shay'un aw yatuba alaihim aw yu'adhibahum fa innahum zalimun da haka dai rajihin magana la yajuzu la'nu al-mu'ayyan bai halatta ba a tsine wani ayyanannen mutum guda daya a fito a kira sunan sa a tsine masa albarka sannan kuma wannan yana nuna mana cewa ashe lalle Allah yana fushi da kafirci da kafirai yo fushi ya kare ai tunda yace ya tsine musu albarka zance ya riga ya kare tunda ya la'ance su ya nesanta su daga rahama wannan kuma yana nuna mana ashe yana da kyau mu kyamaci kafirci kada mu so kafirci dan kafirci ba abun so bane kuma ba abun kauna bane su kan suna kin mu kuma suna kyaman mu kuma ba sa san mu amma mu musulmi to kadan ne ake samu waɗanda suke nuna alwala'u wal bara'u ga ainihin wato kafirai to mutanen da Allah ya bayani akan la'anan nune kuma ya tsine musu albarka da dukkan halittu gabaki daya kaga ya kamata ka nisance su kuma ka ji kiyamar su to sai aya ta ƙarshe sai Allah ya ce me
wa ilahukum ilahun واحد
نعم
لا اله الا هو الرحمن الرحيم
والهكم اله واحد sannan kuma ubangijinku abun bautarku da cancanta da dacewa shi kadai yake tilo waya dai shine wahid bai da abokin tarayya bai da wanda kuma yake kama da shi wahidu shi kadai yake la ilaha illa huwa babu abun bautawa da dacewa da cancanta arrahmanu rahim shine arrahmanu mai jin kai a duniya ga mamman jin kai arrahimu mai jin kai mu'minai a lahira tabaraka wa ta'ala sabon saukan wannan aya da wato kafirai ne na Qurayshawa suka ce da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Muhammad sib lana rabbaka wansibhu ka sifanta mana ubangijinka ya Muhammadu kuma ka gaya mana dangantakar sa, haka firist ka gaya mana annabi Muhammad yaya sifan Allah ka yake, sannan kuma me dangantakar sa, daga ina yake, daga ina yake, daga ina yake. Subhanallah alazim. So ga manzon Allah, sai Allah ya saukar da kul huwallahu ahad, ka ji amsar ba, cewa suka yi sifanta mana ubangijinka ko kuma ya faɗi dangantakan ubangiji ko, to bari ku ji amsar. Sai Allah ya saukar da kul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Kul huwallahu, gaya musu ya Muhammad, huwallahu ahad, kaga ya dace da wa ilahukum ilahun wahid, shi kada yake Allah tilo shine ahad. Allahus samad, Allahu shine Allah as-samadu, wanda ake nufatarsa da bukata, mana duk wani wanda yake da bukatar wani abu Allah yake tinkara, shine as-samad, Abdus Samad, bayan ubangiji da ake nufatarsa da bukata. Lam yalid wa lam yulad, Allah bai haifa ba, ba suna ba su ce a faɗi dangantakan ubangiji ba, to lam yalid shi bai haifa ba, ba haihuwa, wa lam yulad kuma ba wanda ya haife shi ba, shikenan ba. Wa lam yakun lahu kufuan ko kufuwan ahad, bai da kini, shine kufu, kini tsara wanda suke kai daya, wanda yake daidai da shi, ahadin kowa shi a duniya babu, shi kadai yake subhanahu wa ta'ala. La ilaha illa huwa ar-rahmanu ar-rahim, babu abun bautawa dai da cancanta da dacewa in ba shi din ba dai ar-rahmanu, kuma shine ar-rahimu tabaraka wa ta'ala, shine al-wahid alladhi la nadhira lahu wa la sharika kala, bai da abokin tarayya. Hadisi ya zo daga Ubaidillah ibn Abi Ziyad, daga Shahr ibn Haushab, riwayar Abu Dawuda da Imamu At-Tirmidhi, kuma yace hadisi ne hasanun sahih. Daga Asma binti Yazid take cewa ta ji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana faɗa, inna fi hatainil ayataini, a cikin waɗannan ayoyin guda biyu akwai ismullahi al-a'zam, ismullahi al-a'zam, wa ilahukum ilahun wahidu, la ilaha illa huwa ar-rahmanu ar-rahim, da kuma ayar Allahu la ilaha illa huwa al-hayyu al-qayyum, duk wanda yake so ya samu sunan Allah ismullahi al-a'zam, wanda manzo Allah yake cewa duk wanda ya roki Allah da sunan Allah al-Azam, ismullahi al-Azam, to tabbas garanti Allah karba abin da ya roka. To idan zakai addu'a sai ka rinka yi da waɗannan ayoyi, wa ilahukum ilahun wahid, la ilaha illa huwa ar-rahmanur rahim, ko kuma Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum, a cikin wannan aya din lalle akwai sunan Allah ismullahi al-Azam. Yayin da Allah ya saukar da wannan aya din, sai mushrikai sai suke cewa inna muhammadan yaqulu inna ilahakum ilahun wahidun falyatina bi aya in kana min as-sadiqin. Yayin da Allah madaukakin sarki ya saukar da wannan aya din, wa ilahukum ilahun wahidun la ilaha illa huwa ar-rahmanur rahim, kun ji tambayan da suka yi masa Allah ba su ansa wannan ansar ko, to sai suke ce ai muhammadu yana cewa wai ubangijin ku abun bauta kwaya ɗaya ne, shi kadai yake, bai da abokin tarayya, falyatina bi aya, to yazo mana da wata alama, da wata hujja, in kana min as-sadiqina, in gaskiya yake, yazo mana da hujja, ya kawo mana wani abun da zamu gani malmus, zamu iya tabbatar da wannan. To sai Allah ya saukar da inna fi khalqi as-samawati wal ardi wa ikhtilafi al-layli wan nahari, wace insha Allah ta'ala sati mai zuwa akan ta zamu dasa abinda na faɗa da daidai, a cikin wannan karatu Allah ubangiji shi ba mu lada wanda muke da kuskure kuma Allah madaukin sarki ya ce mana wanda lokacin kiran sallah yayi a kira sallah mu amsa tambaye ko kuma amsa tambaye da mun gama sai sallah lokacin kiran sallah yayi diga da sabo ko to shi kenan ku yi hakuri saboda kar mu shiga cikin sauran yan uwa da ba su zo ba ko yanzu mun dan taba kadan insha Allah ta'ala a wannan kici Allah shi yafi mallan akwai takaddar da ka bayar wacce take dauke da ayoyin da suke magana akan lalata sigiri amma na ga ba a fara da bismillah ba ko kuskuren bugawa ne eh kuskuren bugawa akai kwarai da gaske da ka sai ka saka bismillah a ciki wannan ba wannan kici Allah shi yafi mallan assalamu alaikum mutum ne ya yi bawali kuma ragowar bawalin sai ya zo masa ya zubo masa menene hukuncin shin zai wanke ne ko ko zai bar shi a zaka wanke mana zaka wanke kwarai da gaske zaka wanke ba zaka bashi ba mallan duk wanda yayi zina idan ya tuba dole ne sai ya bayyana cewa yayi zina dan a dauke hukunci akan sa ba sai ya fada ba la yuhibbullahu al-jara bis-su'i min al-qawli Allah baya san mutun yayi mummunan aiki ya zo ya rinka fada indai ka tuba kai istighfari shikenan kar ka ga kowa ai ba a maso ma ka rinka bayyana cewa kana barna da bai da kyau ka kuya kawai ka abin nan kamar yadda ka kuya kake yi to in ka tuba ma shikenan ba sai ka abin nan ba to wannan ne rubutun kan kamar na China ya dan taimaka mu sosai karanta da dai annabawan kullum na wai mutumin da
yake boro da India
na
saboda
matsala
rashin
ilimi a garin rashin da bai wanda ya maro garin iyayen saboda matsalar rashin
ilimi
sai zo inda ake karatu a kware kuwa hijira kenan wannan kai sunna kai hijira duk wanda ya maro mahaifarsa da inda yake saboda babu ilimi babu karatu sai zo wurin da yake akwai ilimi da karatu hakan ya halatta kware amana da kyau a sanar da iyayen za a tafi kada ku su ci neman ka su rasa mallan shin fassara mafarki addini yana da kyau idan kuma yana da kyau so ya kamata su yi amsar shine yana da kyau fassara mafarki akwai malamai da suke fassara mafarki irin su Ibnu Sirin cikin tabi'ai manyan malamai ne masana fassara mafarki Sayyidina Abubakar yana fassara mafarki yawa cikin malamai suna fassara mafarki to amma ilimin fassara mafarki ilimi ne mai zaman kansa waye zaka tambaya wanda ya kware akan ilimin fassara mafarki ka samu malami mai tsoron Allah mai takawa sannan kuma wanda ya karanta fannin ba ko da malami ne yake fassara mafarki ba sai wanda ya san fannin da haka in kana so a rinka fassara ma mafarki kai kuma duk mafarkin da kai sai an fassara maka sai ka je ka nemi masana fassara mafarki Allah ya kiyaye hanya na to ana duba akwai littafin fassara mafarki ni bana ba da shawara ga karamin dalibi wanda bai kai ya kawo ba ya dauki wadannan littafai ya rinka fassara mafarki gaskiya kuskure dole ka je ka samu ahalin fanni mazuwa ilimi masana abin dan akwai abin da zai iya rikice maka dan ka iya larabci kana ganewa ba lalle bane ka je dai ka samu masana din wataƙila ka iya samu sarƙaƙiya akan abin dan kai shi ala ilmin wa basira ina wannan shi mallan karatun mu na baya can kai magana akan mutumin da aka yi masa haihuwa kace kira sallah a hannun dama da ikama a hannun hagu ni na faɗi haka ni na ga maka haka ka ji tsoron Allah kuma gashi hadisan a da suka yi magana akan haka ba su inganta ba to malam me zaka ce kai ne zan ce me zaka ce ni kam ban faɗa ba na san dai nayi magana kuma na ce hadisin bai inganta ba wataƙila baka farga bane ka ji ina bayanin kiran sallah a hannun dama ta da ikama a hagun sai ka tafi wannan din amma baka ji nayi bayani akan rashin ingancin hadisin ba ai na faɗa har na faɗa ma cikin littafin Ibn al-Qayyim na tuhfatul mawlud fi ahkamil mawlud kamil mawlud din nan annan nayi bayani akai kwarai da gaske hadisan ba su inganta ba na kira sallah da ta da ikama duk ba su inganta ba to me zaka yi na farko ka daga cikin masa addu'a ka roƙa masa Allah addu'a akwai wata addu'a ke bantacciya addu'a kawai Allah ka sa ya zamanto mai biyayya ga iyaye Allah ka sa ya zamanto mai rayuwa ne akan tauhidi da sunna Allah ka sa ni amfanar da mutane ne Allah ka mai da shi masanin addini Allah ka sa ɗan aljanna ne ba rabon wuta ba Allah ka sa ni rabo ne a duniya da lahira Allah ka sa mawadaci ne Allah ka ga shi ne abubuwa da za ka yi da alkhairi duk ka tafiya ba wannan shi ne abu amma ta da ikama da kiran sallah ɗin ba su inganta ba malama ya halatta a shiga da alkur'ani mai girma cikin stadium yayin da ake wasa so in baka shiga da shi ba ma kila ka haddace shi akan ka ai ko ba ka ba babu wata wadda da ta hana sai dai malamai suna cewa duk inda Qur'ani zai wulakanta haramun ne a shigar da shi wurin idan stadium din za ka shigar da shi zai wulakanta Qur'ani to haramun ne amma dan ka je stadium Qur'ani yana aljihunka ko yana motarka ko kuma yana hannunka a riƙe babu komai ba laifi bane ba sai dai kawai za a iya cewa wataƙila akwai na rauƙi na rashin ladabi ko rashin girmama alƙur'ani din da sauransu ba ina magana akan halaccin shiga stadium ba ina magana akan shiga da alƙur'ani mai girma ba ka ce da abu haramun ne sai kana da hujjar da ta haramta shi ina fata na kuma Allah ma'ala da Allah ma'ala muna tambayoyi ne kamar haka na farko dai muna so mu san muhimmancin shiga gidan amininka wato aboki mutum ya rinka shiga gidan abokinsa idan ya yi aure a musulunci mai hukuncinsa ya halatta ba ma amininka ba kowaye ba ya halatta ka shiga gidan wani amma in da sharaɗi da kuma bin doka a yi sallama don Allah ce wai za da kalcin buyutan ku yi sallama ko in za ku shiga gidaje ku rinka yin sallama sannan kuma kada ka shiga lokacin matar ita ce ita kaɗai kai kalwa da ita wannan haramun shiga gidan amininka aminin baya nan haramun shiga gidan amininka amininka yana nan matar tana cikin hijabi ta lullube jikinta kyau ya halatta amma ka shiga yana nan tana nan amma ba ta sa hijabi ba shi ma haramu ne ka san wani sai ce shiga wallahi ni ne ma izini to Allah bai ma izini ba ka san ba wuce haka yake da wannan shirman malam ni na maka izini ba ma ta ba ce na ma izini shiga sai ya shiga ya tarar da iyalinsa a falo mana daga ita sai suke ko daga ita sai zani ya riga ba abin da yana mai shi saboda rayuwa ta magunanci da yahudanci ta zo ta ɗauko kayan abinci ta ba su sun kuna ta tsuguna ta tashi ta miƙe yana kallonta wannan sunansa mai maguzanci ba musulunci ba ne ba amma in za ka shiga sai ta sa hijabi ta lullube jikinta ba laifi ba ne don ka zo da abokinka ya zo sun gaita da iyalinka fa ba laifi ba ne kun fahimta amma in tana cikin hijabi da lullube jikinta kuma yana da mata dauko abinci ta kawo muku indai da lulluban jiki wannan ba laifi bane ba amma indai ba haka ba to wannan shine ya zama to haram yanzu abin da ake mutum wai ya tafi Abuja ko ya tafi Kaduna zai sa TV sai ya ce abokinsa da Allah ka rinka zuwa kuma kana dan taya ta hira eh haka mutum ya zai shirma wallahi eh wai ya tafi Abuja da Allah ne abin nan zan dan abin nan ka rinka zuwa kana dauke mata kewa aje a tada generator yaje baje a 3 seater suna kallon duniya wai matar abokinsa ne wallahi wannan haramun ne kuma hadari ne akwai daliban ilimi kuma da an ganka ustaz ne anguwa sai wani dan alaji yace akaram kana da Allah a rinka zuwa ana koyar da hajiya mana karatu haka ake yi a rinka zuwa ana dan koyar da hajiya karatu eh a koyar da hajiya karatu a ina ai yaji a gwanda su je makaranta amma ka samu malam tsato yaro balagagge ka hada ta da matarka kana shi da matarka nan ba hijabi ba ko a cikin buhu take ya kamata kai ne sa kwarin da gaske saboda kai sai ita daga kai sai ita daga kai sai ita wata wani wutar lantarki wani bawan Allah ya tura wani ya je ya masa gyaran wutar lantarki a dakin shi matar ta shiga ta bi shi ta zo ta rufe kofar mai gyaran ne ba irin ya tafi kasuwa da Allah a wani da Allah abin nan irin mai gyaran mutane ka ji da Allah ka shiga ɗakin iyali na da Allah aje a gyara musu tendon din su ya lalace fanka ta lalace ka duba ko a simple as abin nan kana ganin ba wani abu bane ba tana shiga kawai shedan ya zayyana mata yana shiga ta rufe kofa sai aka yi ta annabi Yusufu wa qalat haijalak yadda shikenan in bai yadda bata masa shari take mata da makirci wallahi shari za ta masa sai ta kwalla ihu da abin nan to wannan ba wani abu ne mai sauki wata su ma da suke yaudaran magajin mijin ya tafi wani gari ko ya tafi abin nan za ta kira wani ya zai lalata da je fita duk a wannan al'umma ake yi ba sai an zo an ce mutum wai ya tsaya ya tsare gidansa wai sai a ce wai kana biye masu tsananin addinin nan kunta yaushe za ka zuka takurawa mata da kunta ta mata ba wai magana kunta ta bane zamani al'amura sun lalace dole ne kai taka tsantsan malam yanzu fa yaro fa wa da kanwa fa sai a samu suna lalata fa wallahi a garin nan ba su dai ba su bi an samu yaro ya yana lalata da kanwa sa uwa dai uba daya ko ne turusi to ga wanda ya fi komai ma ciwo uban aka samu da yar uba ya dai lalata da yar da issa ba abin da baya faruwa a wannan zamanin haka mu shawarar da muke bayarwa shine mutane su tsaya tsayin daga su ba abin da shari'a kai wuce ce ai abokin kai zuwa assalamu alaikum na gaji lafiya dauke dan afwan ina dan zuwa eh ka shiga ka ce to ke ki lullube cikin ki sai hijabi abin nan ki shiga daga daka in ka ga dama ma kai mata sunnan abin nan tsantsa dan abin nan tana cikin daki za ta ce ina wuni ina gaji lafiya tana daki Allah kuwa to me dai ba gaisuwa bane to sai ta zo ya ganta sai ta zo ya ganta malam matar ka fa sutura kace sharrin ba wuce bai gane wannan ba matar ka sutura kace kamar yadda baka fitowa cikin mutane tarara bai kamata ka bar matar ka ta fita a ganta ba ka fahimci wannan kuma wallahi duk mutum mai addini in Allah ya sa zaga yana da kishi akan matarsa amma dan bariki ba da kishin matar shi da haka kai dan uwana mai rubuta wannan tambayar ko mace ce ta rubuto ko mai dai ka ji ansa sannan kuma sai yake cewa ko take cewa sannan malam menene hakikanin gaskiyar shiga gidan Annabi sallallahu alaihi wasallama da sahabbai suka yi ya halatta mutum ya shigar da abokansa gidan shi na bada ansa sahabban manzon Allah sun shiga gidan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama da farko ma har abinci ma tare ake ci da su kamar yadda malaman tafsiri suka faɗa a ƙarƙashin tafsirin ayoyin nan nan cikin suratul azab to amma daga baya Allah madaukin sarki ya ba su doka da umarni yace wai za su altumu hunna mata'an fas'aluhunna min wara'i hijab eh abinci suke zuwa da su zo su zauna a cikin gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan an ci sai a zauna a ta hira kuma inna zalika kana yu'dhi an-nabiyya fa yastahi minkum wallahu la yastahi min al-haqq. In an zauna an ci abinci a gidan manzon Allah, an kawo abinci an ci, sai a zauna kuma a ta hira. Amma fa hira ta addini da manzon Allah, tana ai ba za a ci hirar duniya ba da manzon Allah. To annabi ya gaji, yana so ya shiga gurin iyalinsa, amma mutum ne mai kunya annabi, dan an ce ya fi yarinya budurwa kunya. To ya kasa yi musu magana, kai kamar irin mutum ka zo gidansa, ka zo malinsa, kana ta mai hira, kana mazance wala Allah ya kuwa yana jin jini, kai kuma ka kasa fahimta. Ai ya kamata ka ce a wani barin barkai bacci, wasu ka san da ka san mayu haka, sai ya zauna ya ke tafi wallahi, yana ganin kana ya iya ta maka surutu ba, ya dame ka ya hana ka saka. Ya kamata mutum ya zama mai lura da ganewa. To annabi haka ya same shi sahabbai, ya shiga ta akura. Shine Allah yake cewa to faida fa imtum fantashiru, idan kun ci abinci ku tashi ku tafi. Wala musta'anisina li hadisi, babu zaman hira da jiran hadisi. Zance inna zalikum kana yujin nabiyya fa yastahi minkum, wannan ne yana cutar da annabi, yana jin kunyar ku ne, wallahu la yastahi min al-haq, amma ba Allah ba ya jin kunyar ga muku gaskiya, ku tashi ku tafi. Hadi gaskiya ai Allah ke girje girje. To wannan shine kaga, ashe idan ka je gurin mutum to kar kai masa abin da zaka cutar da shi. Daga baya kuma sai godo abin da ma za su tambaya, sai su tambaya daga baya min wara'i hijab. To amma duk da wannan mafa, matan manzon Allah mafa ummatul mu'minin, haramun ne ma duk wani mutum a duniya ya aure matar annabi, dan iyayensa ne. Wa azwajuhu ummahatuhum. Amma duk da haka, dan mu koya lalle sabai sun shiga gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, amma da shiga na tsari na shari'a. Dan haka kai ma din ka iya shigar da wani gidanka, amma tsari na shari'a. Kuma wallahi akwai wasu kurakuran da suke mutum malam sai ya mai da gidansa kamar kasuwa, kowa yana gidanka, kawai wutaran ka zo gidanka ji ana ta haya ne, kai ku zo ka tarar da karti wajen guda bakwai, ka bude musu kofa. Malam akwai mutanen da hatta kallo ba a gidansu ake yi dubin guwa, saboda shi yana da engine generator, kuma yana da satellite, ko yana da katuwa TV. Da haka ya sake wa matarsa ba ta da ka'ida, falonsa ya zama gidan kallo. In ana kallon ba a muje gidan anti wanke, a je a zauna, ka zo ka tarar da karti a falonka. Wallahi wasu matan in sun samu guri, wallahi abinci suke dafa musu, su zo su dafe ma ƴan shinkafar ta ka tsaf, su rabe ta, ka zo kana inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya kamata mu kiyaye, ba wai maza ba, hatta mata ma bai kamata ka bar gidanka ya zama tu dandalin mata ba, dan ka san akwai gidan wanda yake wato dandali ne mata, kullun kawai kullun da mata, gulma duk wacce ta ɗebo gulma, mu je gidan wance. Eh wallahi nake gaya maka, kar ka yadda ka bar gidanka ya zama tu wannan, saboda ni matarka dai ba za ta yi karatu ba, ba za ta tsaya kai maka abin da ya kamata ta yi maka kafin ka dawo ba, tarbiyyar ƴaƴanka za su lalace. Sannan kuma za a yi ta ɗebo maganganu na banza, ana kitsawa a gidanka, har kashe aure sai an yi a gidanka, da satar masifa ma da yanzu. Da haka mutum ya zama tsofe su sai su yawa, matarka ta yi alaƙa da masu tsoron Allah, wanda za su ƙara mata taɓawa ko za su ƙara mata karatu, yawa. Amma ba wai ka je ka haɗa ta rinƙa amince da matan da ba na kirki ba. Wannan tambayar mace ce ta rubuto, ta ce malam mijina ne ya sake ni sake ɗaya ina da ciki, ya sake ni kamar yau washe gari na haihu, ni kuma ina son sa sosai. Kaji ko? Kaji matsalarsa ko? Kaji ba tana cewa ya sake ta da ciki, kuma ta ce tana son sa. To bari mu ji tambayar. Malam na cinye iddata? Kin cinye ku gaba ɗaya, kin cinye ta. Idan yanzu nan malam, yanzu din nan karfe 8 ko ka sake matarka, ko barin kau da lamiri ya sake matarsa, ko karfe 8 da kwata sai ka haihu, to idda ta gama, babu maganan kuma ka aure ta sai ka shiga layin zawarawa, ka bai wa Allah kin cinye iddar. In ma zai zo sai dai ya shiga layin zaura. Abun mamaki shi mijin ne ya kamata yi wannan tambayan baki ba. To amma ka sani aka wata baiwa Allah ta rubuta tambaya wata rana take tambayar ke to Allah ya karama kallawa mijina in ya kama ni da abin nan duka daure ne yake a igiyar gado a wannan kafar gado ta duka daure sosai ya daka ta iya duka tace wallahi bata taba fada kowa ba nace to to yanzu ya za a yi wata ce wallahi dukan ne yayi yawa ya mata duka ya kaurace mata nace to in kin ga ba dama ki nemo wa kanki yanci gaskiya tace gaskiya malam ina sa tsara nace to nace to Allah kiyaye to me zan ce mata malam ai babin da kake sai ka ce mata aje a ci duka lafiya sai ta ce malam zan koma gida ne ko kuwa gida za ki tafi saki tafi gida sai je ci gaba da taimaka miki malam tambaya ta hudu kuma ta uku malam zai kuma aure na eh idan yana so ba in dai ba saki uku yayi miki ba zai iya auren ki in kuma kina son sa yana kuma son ki kuma ba saki uku yayi miki ba zai kuma auren ki to malam za a kuma daura aure da sadaki wannan matar ba ta shiga wani halin inna lillahi wa inna ilaihi raji'un eh za a daura aure da kuma sadaki ai kin gama idda malam za a yi daura auren da an yi suna bayya daga kun ga takaddara kun ga su zakar ku ce kaga 1 2 3 4 5 6 kun gani abinda muka bada daidai Allah shi ma bulada wanda muka yi na kuskure Allah ya tsare mu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.